يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدى مال الإيمان الله قال مثلا في آية فأنا أن هدين يسبو دا تيا أينهن ليلة كي أموى مرنا تونا أرزك إذا الله إيمسا كما دام هدي إيرن وطن اللوكتا ko irin waɗannan munasaba lokacin da ya kamata a haɗu domin mu tunatar da kanmu abin da ya shafi addininmu. Lokuta ne da muke buƙatar yawan tunatarwa a yanayi da muke rayuwa yau. Lalle muna buƙatar mu sake muraja'a mu yi bita na koyarwa addininmu, musamman kuma abin da muka duba shine yadda Allah ta'ala ya mana arziki da matasa a cikin al'umma. Idan ka duba inda nake hangowa, ni da nake kallon mazauna a wannan waje, dama har zuwa hagu masu furfura ba su wuce kira yasu a cikin yatsuna ba. Duk matasa ne daga 10 zuwa 30 da sa'annin mu yan kaɗan kaɗan haka ba su da yawa, yan kaɗan ne. Kaga wannan arziki ne ba ƙarami ba. Wasu mutane suna neman irin wannan arziki na matasa. To amma ya kamata a ce matasa waɗanda suke da saiti, matasa waɗanda ake sa rai za su taimaki al'umma wajen ɗaukaka ta da ciyar da ita gaba. Shi yasa muka ce a taƙaice, duba da yanayin lokaci, muna so mu ja hankalin 'yan uwanmu matasa zuwa ga matsayinsu mai girma a cikin wannan addini namu na Musulunci. Addinin Musulunci yana ba da kulawa ta musamman ga matasa. Insha Allah cikin waɗannan 'yan mintuna za ku ga yadda Qur'ani da hadisi ya ambaci matasa kuma ya faɗi matsayinsu. To amma yau musamman mu a nan arewacin Najeriya muna fuskantar ƙalubale mai yawa dangane da matasanmu. Abubuwa da yawa sun shigo waɗanda ya zamo matasa a yau an kawar da su daga abin da ika mata ya kasance shi suke kai zuwa wani abin daban. To amma alhamdulillahi wannan haɗuwa ta mu a nan alama ce ta cewa insha Allahu akwai kyakkyawan fata. Kamar yadda na faɗa a gabana nan, in zan ƙidaya na san mutum ya fi 150, mafi ƙarancin abin da nake iya abin nan kenan tunani ko haka yito. Wato amma a cikin wannan adadi na san waɗanda suke sun yi nisa a shekaru ba su da yawa. Duk matasa ne kuma wannan alheri ne mai yawa ga mu a masallacin ɗakin Allah. Kuma abinda ya tara mu shine dan mu ji sako na addinin Musulunci. Allah ta'ala mu ne muka godiya akan wannan. Yan uwana, Allah tabaraka wata'ala da ya halice mu a duniya ya halice mu akan manufa, ba haka kawai ba, akwai makasudi na zuwan mu wannan duniya. Shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ja hankalin mu cewa kada wani itinani cewa ya zo duniya ne haka kawai. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan وأنكم إلينا لا ترجعون. سيتي فتعالى الله الملك الحق. كنا زتو من هالتيكوني عبثا هكا كويكو إن أدم. وأنكم إلينا لا ترجعون بذاكو داوزوا قديمو دومن حسابي با دومن كواي قاع بند أي كتا في الله يتي وند إي ون نزتو يا ممون نزتو. فتعالى الله الملك الحق. ألا يا لو كاك أبنجي وند يكي نغس يا قبرن ورجي قبرن ين أبن دباب منبا. Shi yasa Allah ya ce mana ya samar da mu ne a duniya saboda manufa sananniya ita ce domin mu raye wannan duniya da bautar Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Saboda haka duk abin da muke yi a wannan duniya zai kasance ne a cikin wannan da'ira ta bautar Allah. shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana wannan duniya baki ɗayan ta yace wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu duk abin da yake sama samawat Allah yake wal-ard da abin da yake kasai yace ya hore mana wa sakhkhara lakum in adam kenan kuma da ya faɗi wannan sai yace amma ba mai gane wannan saiwa sai mai hankali yace inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna ma sittinani su suke gane cewa abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa duk yayi ne saboda mu ɗan adam mu rayu a wannan duniya ya hore mana duk abinda za mu rayu domin rayuwar mu ta yi ingantu domin ainihin wato mu bauta wa Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya saukar da annabi Adam alaihi salam ya masa alƙawari na bashi abinda zai wato tafiyar da rayuwarsa akai dan ya samu kyakkyawar rayuwa a wannan duniya kuma ya je lahira ya samu rabo mai girma bayan Allah ya saukar da annabi Adam da matarsa yace qala ihbita minha jami'an Allah yace duk a sauko a rayu a wannan duniya fa imma ya'tiyannakum minni hudan ba'dukum li ba'din adu wato ɗan adam da iblis kenan za a kasance abokan rigima saboda Allah ta'ala ya halicci ɗan adam domin ya bauta masa iblis ko yayi tawaye akan wannan saboda haka Allah ta'ala ke gaya mana cewa za mu yi rigima da iblis ba'dukum li ba'din adu shashin ku suna abokan rigima abokan gaba da shashi shine iblis da kuma zuriya ta annabi adam alaihi salam amma sai Allah ya ba mu mafita fa imma ya'tiyannakum minni hudan Allah yake zai aiko da shiriya gare mu ɗan adam faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda yabi tafarkin Allah yabi shiriyar Allah to ba zai tabe ba kuma ba zai yi kasance cikin waɗanda suke marasa rabo ba kaga kenan Allah ta'ala yana jan hankalin mu cewa idan muka yi rayuwa irin yadda yake so irin yadda ya dora mu akai bisa shiriya ta annabawan Allah da littafin Allah to ba wanda zai tabe la yadhillu wala yashqa ba wanda zai tabe ga barin hanya ta daidai kuma ba wanda zai rayu a cikin iya shine rashin rabo saboda haka Allah ta'ala ya nuna mana muhimmancin riko da tafarkin sa saboda akai za a yi mana hisabi a gobe kiyama dukkanin wannan shimfiɗa ina gaya muku na cewa mu sani cewa rayuwar mu ta duniya rayuwa ce takaitacciya mun zo a bisa wata manufa kuma za mu cika wannan mu je mu amsa tambaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani ya rantse da zatin sa fa wa rabbika Allah ya rantse da zatin sa akan me akan cewa kowanne ɗaya sai ya amsa tambaya la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun dukkanin wannan yana da kyau mu gane cewa muna da aiki ja a gaban mu muna da aiki ja a gaban mu musamman matasa ba dan komai saboda wannan marhala ko wannan wato matsayi da mutum matashi zai samu kansa matsayi ne wanda shine idan ya dace ya tafi akan daidai to in Allah ya yarda zai kasance akan turba mai kyau a rayuwarsa ta duniya in kuma ya samu matsala a wannan to akwai matsala a dukkan rayuwar saboda haka ƴan uwana matasa yana da kyau mu sani cewa marhala ko mataki na wannan shekaru mataki ne wanda aka bar rauni an zo kan ƙarfi kuma gobe akwai rauni yanzu za a yi aiki an gane ko wannan mataki na samartaka tun daga balaga har zuwa lokacin da mutum zai kai ga ƙarfi lokaci ne na aiki lokaci ne na wato sarrafa shi cikin abin da zai amfani domin sakamakonsa shine nan gaba shi yasa addinin musulunci ya bada kulawa ga ainihin matasa a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ambaci matasa haka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma a cikin hadisi aka ja hankalin mu cewa mu yi kokari mu ribaci wannan mataki na samartaka saboda idan ta wuce ta wuce kenan shi yasa ma'aikin Allah yake igtanim khamsan qabla khamsin ka ribaci abu biyar kafin biyar irske ka abu na farko da aka ambata sai aka ce shababaka qabla haramik ka ribaci lokacin samartaka domin lokacin aiki kenan kafin tsufa ya zo lokacin da aka fara gajiya lokacin da kuma za a zauna ne abinda aka shuka za a girba a lokacin saboda haka an riga an dora mu a hanya mu ribaci wannan lokaci mu tsaya mu inganta shi dan me saboda akwai lokacin da zai zo kuma ba za mu iya aiki ba shekaru sun tafi kuma lokacin nan da dama in baka yi abin kirki ba ba abin da zaka yi sai nadama. Yanzu ake jan hankalinka a matsayinka na matashi ka tsaya ka amfana da wannan rayuwa da Allah ya baka, musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu a wannan ƙasa tamu. Yana da kyau matasa su sani cewa lokaci ne da ya kamata a yi aiki a taimaki al'umma a ciyar da ita gaba, kowa ya yi ƙoƙari ya gina kansa a bisa turba ta alkhairi, kada ya bari at-tawarif abubuwan da suke kawar da mutane gabarin hanya su kawar da shi gabarin abin da yake na daidai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa wannan mataki za a tsaye da mu a tambaye mu don yana cikin ni'imomi da Allah yake wa bawa. A matsayinka na matashi ka rayu cikin lafiya baka yi aiki ba, to Allah zai tambaye ka, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazul qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in, gobe kiyama Allah zai tsaye da kai tambaye ka abubuwa guda hudu, a cikin su game da mataki na samartaka da karatsa me kai a ciki, wa an shababihi fima ablahu, a matsayinka na matashi me kai aiki a lokacin, me ka amfanar da kanka, me ka amfanar da al'umma, me kai saboda samun rabo duniya da lahira, Allah zai tambaye ka. Bayan an yi magana rayuwa baki daya kuma aka tambayi lokaci na samartaka, wannan duka yana nuna mana cewa fa lokaci ne da ya kamata mu tsaya mu bada himma wajen inganta rayuwarmu a matsayinmu na matasa, mu yi kokari mu yi aikin da zai zamo gaba zai mana amfani duniya da lahira. Kada mu yarda wannan mataki ne matuƙar muhimmanci ya zo ya wuce, alhali muna cikin gafala, alhali muna cikin rayuwa wacce take ba ta da riba, muna ɓata lokacinmu, kuma lokaci zai tafi ta yadda za mu zo mu yi nadama. Allah ta'ala ya tsare mu. ‘Yan uwana, kamar yadda na faɗa, addinin musulunci ya bayar da kulawa ga wannan mataki kuma ya ja hankali game da matsaloli da suke wato cikin irin wannan mataki na samartaka, cewa mu yi ƙoƙari mu kauce musu, saboda ba don komai ba. Idan muka riga muka faɗa cikin matsala, to kafin mu fita lokaci ya ƙure mana mun makara. Ya kamata yanzu ne, irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za mu ɗan ba da misalai kaɗan, suka yi aiki suna matasa kuma ambatansu ya dawwama har zuwa tashin alkiyama, bal ma manya-manyan mutane annabawan Allah. Annabi Ibrahim alaihi salam, in za ku tuna, yana matashi ya yi gwagwarmaya wajen tabbatar da tauhidi. Shi yasa Allah ya ba mu labarai da yawa cikin Alƙur'ani game da Annabi Ibrahim da rigimarsa da mutanensa wajen janyo hankalinsu akan tauhidi. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kaga aka ce fatan, wani matashi ne yana ambatan suka ce gumakansu da aibi ana tare shi Ibrahim, kaga ai yana matashi yayi gwagwarmaya. Ashabul Kahf, Allah yace innahum sayati fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan, matasa ne suka yi imani suka yi aiki, Allah ya taimake su ya ƙara musu shiriya. Duk wannan ana an gaya maka ne cewa fa ya gabata a baya matasa sun yi gwagwarmaya wajen tabbatar da gaskiya, wajen tabbatar da addini, wajen ƙoƙarin kare gaskiya da isar da gaskiya ga mutane. Idan ka kalli matasanmu yau za ka yi takaici a irin yanayi da muke ciki, irin sakaci da rashin karatu da rashin tsayawa da dagewa, yaushe ake sa rai irin waɗannan matasa za su bada gudunmawa? Dole sai an canja, dole sai an ja hankali, dole sai an dawo kan hanya ta daidai, dole sai an je gaban malamai an gurfana an yi karatu, dole sai an je makaranta, dole sai an samu sana'a, dole sai an tsaya tsayin daka a ga cewa kowa ya san ciwon kansa, kowa ya san cewa yana da aiki a matsayinsa na matashi. Da yawa daga cikin matasan muna zubar da hawaye a yau cewa himmarsu ta ja baya, saɓanin abokan zamanmu a wannan ƙasa ta Najeriya za a ga ana maganar matasa irin gwagwarmayar duniya da suke, mu kuma muna bin muke yi, muna gina duniyarmu, sannan kuma muna ne muna ƙoƙarin mu samu rabon lahira. Wabtaghi fima atakallahu ad-dara al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya, mu tsaya mu nemi lahira amma mu gina kuma duniyarmu, domin ita ce tsarin da za mu taka domin mu samu lahira da ita. Ina kira ga matasa ku ba da hankali wajen himma da neman ilimi, wajen himma da gina duniyarku da kuma neman lahira. Kada ku ja da baya, kada ku yi sakaci, lokaci ne da ya wajaba manyan mutane da tijai su yi kokarin shiryar da matasa zuwa ga hanya ta je ƴan uwana, saboda lokaci ba zan tsawaita da yawa ba, amma muna da misalai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka buga misali suna matasa da muke buƙatar irin su a yau. Kaɗan daga cikin misalai waɗanda aka aika alƙalanci Yaman Mu'az ɗan Jabal shekarar sanawa, Muƙyale Mu'az ma ga Usama ɗan Zaid Allah ya ƙara masa yardashi da mahaifinsa, lokacin da ma'aikin Allah ya zo ƙarshen rayuwarsa ya kafa tuta, ya ƙulla tuta a je a yi jihadi a inda ba a taɓa zuwa ba, a yaƙi mutanen da ba a taɓa yaƙar irinsu ba, su ne Rumawa, yankin da yake mai girma. Amma Usama shekarar shi nawa aka ba shi wannan tuta? 18. Usama ɗan Zaid 18. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla masa tuta 18. In ka duba cikin waɗannan matasa, ai duk ba ɗan 18 a gabana na, duk babu ɗan 18, duk sun haura. Wataƙila sai wannan abokin na shi ma ya haura 18. To yanzu in an ce 18 ya kake hararowa, in ka kalli wannan matashin ka ce shi za a sa ya yi jagorancin runduna da za a je yaƙi gagarumi, ka san ai na musamman ne su an shirya su, ko ba haka ba? Ba wai 18 irin na lissafi ba ne, 18 ce amma matsayinta ta kai ne ta haura 40, saboda waɗanda suke cikin runduna akwai sun su Abubakar Siddiq, su Umar ɗan Khattab, a ce ɗan 18 zai jagoranci, ka san ai 18 ɗin ta lissafi ce kawai, amma ya wuce haka a matsayinsa. Haka muke buƙata idan ka duba mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya naɗa su jagoranci. Ga Attab ibn Usayd, manzon Allah ya naɗa shi a matsayin Amir Makka wanda yake na da shekara 20 da ɗoriya, amma aka shi yayi aka naɗa shi Amir, sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tafi da shi wannan matashi zuwa yakin Hunain a matsayin ɗaya daga cikin jagorori da aka tafi tare da su waɗanda aka je aka yi yaƙi shahararre a tarihin musulunci. Da yawa in muna kawo misalai na matasa a wancan zamani wanda suka bayar da gudunmawa wajen ciyar da addinin Allah gaba, wajen taimako al'ummarsu, za mu lissafo babu adadi. Sayyidina Ali ibn Abi Talib mun san tun yana ɗan ƙanƙani da shi ake komai kafin a yi hijira, har aka yi hijira kuma har rayuwarsa ta zo ya zamo jagora, tun yana ɗan matashi ake yi da shi. Da yawa daga cikin matasa sahabbai matasa ne, in ka duba nisba na sahabbai adadinsu mafi yawansu matasa ne, daga shekara 10 zuwa shekara 30-40 da wani abu, wanda shi ne ainihin lokacin samartaka. Saboda haka muna buƙatar mu ga canji a cikin matasanmu. ƴan uwana, akwai matsaloli da suka kunno kai a cikin wannan al'umma tamu ta arewacin Najeriya da ya kamata mu yi nazarinta in mun haɗu domin mu gyara tafiyarmu, domin mu gyara yanayin da muke rayuwa, mu ja hankalinmu baki ɗaya, mu da jagororinmu, mu da manya masu shekaru a cikinmu, domin muna da aiki wajen ƙoƙarin dawo da matasa kan hanya miƙaƙiya. A yau in ka duba tawaris, abubuwan da suke kawar da matasa daga hanya, shi ne dai rigimar da ake da ita tun baya, amma yanzu abin ya yi yawa ne. Zan ambato wasu kaɗan daga cikin waɗannan tawaris wanda gaskiya yana da kyau mu riƙa ambaton su domin mu gyara, in muna so matasanmu su zamo jagorori, su zamo gwaraza irin yadda aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Matsala daga cikin matsaloli da muke fuskanta a yau, akwai matsala ta tarbiyya a cikin matasa. Tarbiyya, abin da nake nufi, ku sani cewa Allah ta'ala ya ɗora amana a wuyan iyaye game da ƴaƴansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowane mai kiwo ne a cikin kuma kowane Allah zai tambaye shi abin da ya bashi kiwo. Sai aka ce ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, in Allah ya baka iyali, ya baka ƴaƴa, amana ce ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka don su zama mutane nagari, don su zama waɗanda za su yi maka addu'a bayan mutuwarka, don su zama mutane jagorori, mutanen kirki. Sannan kuma kafin hadisin ma Allah ta'ala cikin Al-Qur'ani ya ja hankalin mutane, ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta wajen kulawa da tarbiyyarsu, karantar da su addini, koya musu rayuwa, ɗabi'a masu kyau, makarimul akhlaq, ɗora su akan hanya miƙaƙiya don zama mutanen kirki. Kaga amana ce a wuyan iyaye. Saboda haka tarbiyya ta yi ƙaranci a cikin al'umma, tarbiyya ta yi ƙaranci, yasa da yawa za ka ga matasa suna abubuwan da yake abin asha, abin da yake abin zargi, ba don komai ba, saboda kulawa da iyaye take ga ƴaƴansu an samu matsala. Kaga yana da kyau kenan mu dawo mu yi nazari hanyoyin tarbiyya da muke yi ga ƴaƴanmu da matasanmu, dole ne mu ga mun canja yanayi domin dawowa da su kan hanya. Insha Allah ta'ala ƴan uwa za su ɗauki irin waɗannan matsaloli su ɗan yi ta'aliki a kai, saboda ba ma so mu tsawaita da yawa. Daga cikin matsalolin da matasa yau suke fuskanta, akwai matsalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ji hankalinmu a kanta, shine qurana as-su, abokai waɗanda suke marasa tarbiyya su shigo cikin masu tarbiyya don su lalata su. Wannan yana daga cikin matsala da ya kamata mu nema mata magani, musamman a inda ake fita zuwa neman ilimi na zamani, domin mafi yawan lokaci a nan ne ake haɗuwa da abokai waɗanda suke ba na ƙwarai ba, a jami'oyi, a kwalejoji, a makamantan irin waɗannan, inda ake gwamutsuwa mutane daga ko'ina suna zuwa daga yankuna daban-daban, wata ilma har da waɗanda suke ba musulmi ba. Saboda haka a nan za a ga mutane matasa suna ɗebo ɗabi'u marasa kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi, yana buga misali game da yadda abokin zama yake da illa akan abokin zamansa. Shi yasa ma yake almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, ɗayanku yana tasirantuwa da abokinsa. Shi yasa ma yake yana kan tafarkin abokinsa. Abota tana da cikin abin da ya kamata mu ja hankalin matasa su kiyaye, cewa kada ka yi aboki da wanda yake mai munanan ɗabi'u, da wanda yake ba mai aƙida ingantacciya ba, da wanda yake ba mai hali na ƙwarai ba, saboda yana da illa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali akan abotaka, cewa innama mathalu al-jalisu salih, ya buga misali da abokin zama ko aboki wanda yake na ƙwarai, yace daidai yake da wanda yake sai da turare. Wanda yake sai da turare in kana tare da shi ko shakka babu, in ka ji ƙanshi za ka bukata ka saya, ba alheri ba ne? Alheri ne. Ko kuma bisa al'ada zai ce ɗan hungo ya sa maka turare ka ji ƙanshi a jikinka, ba alheri ba ne? Alheri ne. Ko kuma in baka samu biyin nan ba na uku, in ya zo kusa da kai za ka ji ƙanshi, ka ji ƙanshi ba alheri ba ne? Kaga misali ya buga na ne abokin zama na ƙwarai. Idan ma bai taimake ka akan ba ya ɗora ka akan alheri ba, to ba zai cutar da kai ba. Shine mafi ƙarancin alherin aboki na ƙwarai, saɓanin wanda yake alkare asayya aljalis asu, wanda yake abokin zama wanda yake mummuna, wanda yake mai illa, sai ya buga misali cewa misalinsa daidai yake da wanda ya zauna inda ake ƙira maƙera kenan, inda ake hura wuta ana ziga ta, abubuwa illa za ta same ka. Ko dai wuta ta ɗallo ta sami jikinka, ko tumabinka ta ƙona ka, ko kuma zafin wajen ma ya ishe ka, ko kuma warin ainihin ƙarfen da ake ƙonawa, dukkanin waɗannan illoli ne. Wannan ya buga mana misali ne cewa lalle sai an guji mai zama da mutanen da suke ba mutanen ƙwarai ba, saboda illar da suke haifarwa. Saboda haka daga cikin matsalar da yau muke fuskanta shine matsalar shigowar baƙin al'adu daga mutanen da ba irinmu ba, addininmu daban, al'adunmu daban, ɗabi'unmu daban, nasu daban, amma suna yi mana tasiri ta hanyar mai waɗannan kafofi da ake yanzu mu'amala da su, wanda insha Allah ta'ala za a ɗan yi tsokaci a kai. Shine irin waɗannan kafofin sadarwa na zamani, harkar waya ɗin nan, da yawa daga cikin ɗabi'u da muke, wani lokaci ba ka zuwa daban hira, amma kana cikin daban hira a cikin ɗakinka a kan shimfiɗarka, ta yadda za ka buɗe ka je ka gamu da abokai waɗanda suke ba na ƙwarai ba, abokai waɗanda suke addinin kuma wataƙila ba ɗaya ba, halayenku ba ɗaya ba, al'adunku ba ɗaya ba, kuma suna harbin ka da ɗabi'u da tunanin nikar da za su iya cutar da kai. Yana da kyau mu kula da abokan da muke hulɗa da su, mu kula da mu'amalolin da muke, saboda suna da illa a gare mu a cikin rayuwarmu. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa a ranar gobe kiyama za a yi gaba tsakanin abokai wanda suka haɗu a duniya, amma ba akan alkhairi ba. Domin ya ce al-akhillau yawma'idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun yata illa al-muttaqin, a gobe kiyama za ka ga mutane suna gaba alhali a duniya suna tare. Dan me? Saboda haɗuwar ba ta alheri ba ce. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan me? Laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Wannan ita ce illar da mutun zai yi nadama da Allah yake ba mu labari za a yi gaba gobe kiyama tsakanin abokai a duniya dan me mutun zai ciza ba han ba ya tsansa ba Allah yake ya azdu zalimu ala yadayhi hannaye biyu zai ciza saboda takai kiyama kara an tafi lahira sannan an cutar da shi ko kuma ya cutar da kansa wajen bin mutanen da yake ba na kware ba abota zama a majalisin da yake ba na alkhairi ba mu'amaloli da mutanen da yake ba na alheri ba sun cutar da shi sun kawar da shi ga barin hanya ta daidai yana nadama nadama da ba za ta yi masa amfani ba ya wailata laitani inama lam attakhid fulanan khalila ban zauna da wani ba ban yi abota da wani ba ban je majalisin su wani ba ban bibi wani ba saboda me laqad adallani an dhikri ba'da izja'ani ya kawar da ni ga barin hanya ta daidai alhali an gaya min amma ban ji ba nadama ba za ta yi masa amfani ba a wannan rana ya riga ya bar hanya dole mu dawo matasa mu san ciwon kanmu mu riki abokai na kwarai mu nisanci abokai na wato wanda za su yi mana illa duniya da lahira mu tsaya mu san cewa abinda na ambata da farko shine ba mu zo duniyar nan haka kawai ba a'a Allah ya halicce mu akan manufa kuma za a tambaye mu akan wannan manufa din kar ka tsaya ka bata rayuwarka lokacin da kake da karfi lokacin da kake da dama kai watsi lokacin ka itafi a banza irin yadda yanzu matasa da yawa idan ka je makarantu za ka sha ta kaiki karatu ya yi rauni da yawa a cikin manya-manya makarantu za ga matasa sun kare a karkashin wannan abubuwa na zamani ba tsaya sun yi karatu ba ba tsaya sun yi sana'a ba rayuwar ta tafi ba tare da riba ba mu guji irin waɗannan sannan abin takaici abin bakin ciki sai kai ta mamaki yaduwar kayan maye a cikin al'umma wai yaya haka yake faruwa ne me yake faruwa me yasa yanzu ake yawan ambaton yaduwar kayan ko ba ƙarya bace wace unguwa ce wani lungu ne ba a da dabar da ake sai da kayan maye ba mu san su bane me yake faruwa yaya ake yi matasa ake yada abubuwan maye a cikin mutane wani ba za ka tsammace kai mamaki ta yaya ya harbu da shan kayan maye sai ka ganshi mutumin kirki ne amma wataƙila abin da muka ambata a baya shi ya masa illa bare kuma a ce ya mace ma wai ta shiga harkar kayan maye sai kai ta mamaki ba abin mamaki ba ne waɗannan makiya alheri mu su suka yaɗa wannan a cikinmu ƙurana assu munanan abokai munanan mutanen da suke shigowa cikinmu ta ƙarƙashin ƙasa suna yaɗa mana irin waɗannan illoli lalle matasa ya kamata mu taimaki ƴan uwanmu mu yi ƙoƙari mu ja hankalin matasa ƴan uwanmu mu ga cewa sun kaurace a irin waɗannan munanan ɗabi'u a yau yanzu misali halin da ake ciki na wannan siyasa da sauran sai kai ta mamaki duk inda ka ga ana riƙe makami ana hayaniya matasa ne me yasa duk waɗanda suke hayaniya a kansu ina yayan suke ba sa nan suna can sun sa su a kan hanya waɗannan kuma an ƙyale su tafi a haka ba su amfana a duniya ba dama kuma ba su iya sun yi aiki don lahira ba kaga wannan asara ce babba da ya kamata mu riƙa jan hankalin matasanmu ba wai matasa ba a'a manya su shigo don mu haɗu baki ɗaya mu ga waɗannan matsaloli mun magance su sannan kuma zan so ɗaya daga cikin 'yan uwa da zai taliki ya nuna wa matasa muhimmancin lokaci ya kamata kamar yadda na ambata a baya wato lokaci na samartaka lokaci ne ƙayyadajje kuma zai wuce kamar ƙiftawar ido zai wuce wallahi idan ka duba masu furfura a cikin mu ka tambaye shekara 30 baya dan Allah yake jin kansa dattijo ya ka dauka haka abin yake amma yau gashi nan shekara 30 baya yake subhanallahi yake wallahi in na tuna shekara 30 baya lokacin da muke ina yanzu magana ta wuce ya fata wallahi 30 din nan kamar jiya ce sai ita tuna ta kamar jiya amma har ta wuce to wani ma 40 ta tafi baya yanzu fa 60 yake nema to kuma 60 nawa ya rage 30 ya suka 100 wa ya gaya maka ala in ka samu 100 ba me zaka yi da ita ina kake a lokacin saboda haka lokaci ne mai tafiya yanzu ya kamata mu fadaka yanzu ya kamata mu sani muna da aiki da wallahi wannan shekarun da kake gani za su tafi kamar jiya kaga ya wuce an gama yanzu ya kamata mu da cikin hayyacin mu mu rike addinin mu sannan mu yi kokari mu taimaki juna domin dama addinin musulunci yana so mu haɗu ne mu ciccibi juna da juna domin mu kai gaci baki ɗaya ina roƙon Allah ta'ala ya shirya mana matasa Allah ya ɗora su akan tafarki na daidai Allah ta'ala ya ba su hanyoyi na alkhairi Allah ta'ala ya ba su ilimi mai albarka Allah ta'ala ya sanya zamu jagorori na alkhairi, Allah ya kare mana matasanmu daga dukkan sharri, Allah ta'ala ya tsare su daga abokai munana, Allah ya kare su daga dukkan abin da zai kawar da su gaban hanya ta daidai. Lokaci ya tafi, amma in Allah ya yarda koda ɗan mintuna ne ɗan uwa za ta ɗauki waɗannan gaɓoɓi na jan hankali akan matasa yadda ya kamata su kasance, musamman a yanayi da muke rayuwa yau. Dan uwa da ya aure mu ne masa addu'a, Allah ya ba shi zaman lafiya. Barakallahu lahu baraka alayhi wa jama'a bainahu wa bainaha bil khair. Allah ya masa albarka. Matasa da suke da burin aure, Allah ta'ala ya bude musu hanyoyin alkhairi su samu su yi aure. Wanda suke da aure, Allah ya ba su zaman lafiya da iyalansu. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.
بارك الله في الشيخ. الله يكرم الأحياء. ما شاء الله.
تعاملاً الله يسخر الخير. الشيخ علي يونس وبل إمام مصلى الجمعة أنا عثمان بن عفان. تشي غدًا كيا. دائماً النصيحة سكن كان كان لوكتي. Nasiha kayyima wanda kuma muna tare har wa yau da malaman mu guda biyu wanda za su dora dangane da ta'alikin muhimmancin wannan nasiha da malam yayi akan ainihin matasa. Wai malam da yace datti da kowa sai waiwaya, shine abin mamaki, kowa sai yake da waiwaya da shi ake ba, bayan kuma da kai yake baki da ya kowa sai yake waiwaye. To akwai Sheikh Yahya Shehu mai mota wanda shi ma babban limamin masallacin Juma'a na Ali bin Abi Talib da ke Ribat Road, shi ma muna tare da shi a can Hausawa layout kenan. Insha Allah zai yi ta'aliki kafin malamin ya zo ya cika mana ta'aliki a gurin. Allah Ubangiji ya ƙara lafiya baki ɗaya.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب شكا موضوع ان دا اكذابا كما يدى دكتور علي يونس يفعل موضوع ان دا يداتي دا ينين دا قرن دا لوكسن دا مهل اركان مسمى غالب امو سماريني متاسا عند تيجان كتاني irin shi shi doktor da yayi a bayani yanzu su ne yan dattijai a gurin da kuma ire-irensa, amma mu dama matasa ne. Babu shakka akwai nukudar da malam ya tattauna a kanta guda biyu, ina gani su ne zan tsokaci a kansu. Nukuda ta farko, maganar da ya faɗa na cewa galibin waɗanda suka tallafa wannan addini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matasa ne, suna da ƙananan shekaru, suka ɗauki gabaran koyar addini daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma suka yaɗa shi izuwa duniya baki ɗaya. Idan muka duba za mu ga cewa addini yana da ɓangarorin ilimi guda uku. Akwai abin da ya shafi ɓangaren ilimin Alƙur'ani da dukkanin ilimin da suka dangance shi. Akwai ilimin hadisi da ilimin mukan da suke da alaƙa da shi. Sannan kuma akwai ilimin fiqhu a cikin addini. Shine ma haru wani mai waka yake cewa kullul ulumi wal qur'ani mushkilatun illa al hadith wa illa al fiqh fi din. Fi kowana ilimi in dai ba al qur'ani bane to wannan ilimin shagala ne, sai dai ilimin hadisi sai kuma ilimin fiqhu a cikin addini. To waɗannan bangarori guda uku gabaki ɗayan su zaka ga waɗanda suka yi dakon wannan ilimin zuwa ga al'umma baki ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matasa ne. Idan muka ɗauki fagen al-Qur'ani musamman a wancan lokacin zaka samu malamin da yake masanin ƙira'ar al-Qur'ani shine dai masanin tafsirin al-Qur'ani, shine masanin dukkanin wani bangare na lokunan ilimin al-Qur'ani, domin zaka samu su ba sa rabawa kamar yadda mu muke a yanzu. Ka samu mutum ƙari'i ne, makaranci ne kawai, amma ba masanin tafsiri bane, ba masanin ilimin mukan cikin al-Qur'ani bane. To su a wancan lokacin masanin ƙira'o'in al-Qur'ani shine dai masanin tafsirin al-Qur'ani, shine dai masanin dukkanin wani ilimi da ya danganci al-Qur'ani. To waɗanda suka yi dakon ilimin al-Qur'ani suka isar da shi zuwa al'umma baki ɗaya zaka same su galibin su matasa ne, in ma baka ce gaba ɗayan su matasa bane. Domin misali muka ɗauki waɗanda suka yaɗa musamman ilimin tafsirin al-Qur'ani daga cikin sahabbai zamu ga cewa matasa ne. Na farko akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Na biyu akwai Abdullahi ibn Mas'ud. Na uku akwai Ubay ibn Ka'ab. Na hudu akwai Abdullahi ibn Abbas. Waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya duk suna cikin shekarunsu na matsayinsu matasa, amma a gurinsu za ka iya cewa a waɗannan gurin waɗannan mutanen hudun an samu tafsirin al-Qur'ani daga farkonsu zuwa ƙarshensa. Galibin duk abin da za ka ga asar da ake rawaitowa na fassarar al-Qur'ani daga sahabbai ƙalla yake fita daga cikin waɗannan, illa kawai abin da isa ba a rawaito mafi yawa daga gurin Sayyidina Ali sama da waɗannan ba, saboda shi a daidai a cikinsu shi ne ya yi halifanci. Allah ya ɗora masa nauyi na jagoranci a wannan lokacin, babu lokacin karantarwa, suka sun samu damar da suka zauna suka karantar, musamman kuma shi ya riga Yesu komawa zuwa ga Allah, su sun samu damar da a lokacin da tajiyai suke ishirwar ilimin suka ringa isar da ilimin ta hanyar waɗannan mutum uku, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ubay ibn Ka'ab. Aka samu manya-manyan makarantun tafsiran nan guda uku. Aka samu makarantar Makka ta tafsiri wanda ta fitar da manya-manyan tabi'ai masanan tafsirin al-Qur'ani, irin su Mujahid bin Jubair, irin su Sa'id bin Jubair, irin su Tawus bin Kaysan, irin su Ikrima bin Abdullahi al-Barbari, irin su Ata bin Abi Rabah. Sannan akwai makarantar Madina a ƙarƙashin Ubay ibn Ka'ab wanda ta fitar da irin su Zaid ibn Aslam da makabantansu. Akwai makarantar Kufa a ƙarƙashin Abdullahi ibn Mas'ud wanda ta fitar da irin su Aswad ibn Yazid, su Hassan al-Basri da sauransu, wanda za mu ga cewa waɗannan gabaki ɗayansu daga su har almajiran nasu a shekaru na matasa suka yi karatu kuma suka karantar, yau gashi duniya tana amfana da iliminsu. Hakan muka zo gida na ilimin hadisi, waɗanda suka fi kowa yawan hadisi daga cikin sahabbai da ake lissafa su guda shida gabaki ɗayansu matasa ne, tun daga kan Abu Huraira wanda an rawaita hadisi shi kaɗai daga gurinsa 5,374 har izuwa irin su Ibn Umar, su Anas bin Malik, irin su Abdullahi bin Abbas, irin su Abu Sa'id al-Khudri, zaka ga cewa dukkanin su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin yara kanana. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi fice a wannan fage, suka ringa karantar da ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin kamar Ibn Abbas, manzon Allah ya bar duniya yana da shekara 13, domin saura shekara 3 manzon Allah ya hijira aka haife shi. Aka yi hijira manzon Allah ya shekara 10, kaga yana da shekara 13 bai kai ga munzalin balaga ba manzon Allah ya bar duniya. Amma mu duba yadda Allah madaukakin sarki ya bawa Ibn Abbas ilimi, wanda har sai da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rigaye shi zama da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka sallama masa kafin su bar duniya, sun sallama masa akan fagen ilimi, musamman a fagen Al-Qur'ani. Shi kadai ne sahabin da duk fagen ilimin da ka dauko zaka ɗebi mutum bakwai da suka fi kowa sai ka sa shi a ciki. Fagen ilimin Qur'ani, fagen ilimin hadisi, fagen ilimin abin da ya shafi fiqhu, fatawa a zamanin sahabbai. Shi yasa a yi lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa, aka ɗauko janazarsa ana tafiya, kamar yadda a ƙarƙashin tarjamarsa Imam Zahabi ya kawo a cikin Siyar Alamin Nubala, ana tafiya sai aka ga wani tsuntsu, ba a taɓa ganin irin kalar tsuntsun ba, fur ya taso kawai ya shige cikin makarantarsa. Aka duba aka duba ko a ga tsuntsun nan dan a fitar da shi, aka ga kuma ba a ga komai ba, amma kowa ya ga sanda tsuntsun nan ya zo ya shiga, amma an duba babu shi. Shine malamai a wannan lokacin suke cewa wannan tsuntsun ilimin sa ne ya tafi da kayan sa, tun da garin da ya rasu ba a ƙara mai ilimi irin sa ba. Lokacin da aka zo za a binne shi, ana sa shi a cikin kabarin sa, duk wanda yake makabartar ba wanda bai ji wata murya ta rangada karatun Al-Qur'ani ta ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Haka aka ji wannan sauti aka binne shi. Shi yasa ai Muhammad bin al-Hanafiya yana daga cikin wanda suka binne shi, yana kalla wanda yace mata rabbani hadhihi al-umma, yace mai renan wannan al'umma da ilimi yau ya rasu. Wasu kuma suka faɗi maganganu na cewa an binne ilimi yau, amma yana da shekara 13 manzon Allah ya bar duniya. A shekarunsa na matashi yayi karatu kuma ya karanta, wanda ire-iren wannan suna da yawa daga cikin sahabbai da kuma cikin waɗanda suka zo a baya-bayan su ma daga cikin malamai, daga cikin malamai. To kada ka kalla yanzu idan ɗan shekara 10, ɗan shekara 20, ɗan shekara 30 yayi wani abu wanda duniya har yau take amfana kuma za ta ci gaba da amfana har zuwa a koma ga Allah, to ni a matsayina na matashi musulmi, ni kwa menai wanda zan bari ni ma a ci gaba da ambatona har zuwa ƙarshen wannan rayuwar ta duniya? Sai kai tunanin me kai kai. To wataƙila wannan wani ya ce waɗannan ai sahabbai ne, ai waɗannan kaza ne, wannan sun samu tarbiyya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma in an ɗauko malami a ce waɗannan malamai ne, Allah ne ya hore musu. Mu dawo mu kalli ƙasarmu ma, waɗanda suka karɓo 'yancin kai na Najeriya, independence, da an yi maganarsu kowa ya san sunansu. Mu a arewa da an ce sa Ahmadu Bello Sardauna ba wanda bai san sunansa ba, ko baka san shi a fuska ba. Tafawa Balewa ba wanda bai san shi ba, ko ba komai ka gan shi a jikin kuɗi. Akwai irin suka Sakashin Ibrahim a can kudu ƙasashen Yaraba, akwai irin su Awolo ƙasashen Yamurai, akwai irin su Zik a Zukwe. Waɗannan kun san lokacin da suka karɓo 'yancin kai, ku bincike tarihi gabaki ɗayan su ba wanda ya kai shekara 40 dan a lokacin sa Ahmadu Bello Sadauna ma an ce shi shekara sa 32 su ta fawo balewa ne ko suke da 34 ko da 36 a wolo ina ji shine mafi girman su yake da 38 ko da 7 amma su suka karbo ƴancin wannan kasar suka zo kuma suka shimfida yadda tsarin zai zama kuma dukkanin su suka mutu ba su da kokobo dukiyar kasar a hannun su take amma suka mutu ba su yi gingime mai gida ba ba su da wata mota ta a zo a fada ba su bar kudi a banki ba abin da suka bari amma yau sunan su yana ine sunan su yana nan ana ambatan su da alkhairi to sai kai tunani yanzu kai a matsayin ka na matashi wani shiri kake da shi kun ga halin da muke ciki yanzu dan Allah waɗanda suke mulkar mu matasa ne ku faɗa mana ba matasa ba ne to menene su tsofaffi ne to kun san annabi ma da ake mar wahayi ba annabin da Allah ya aiko shi tsoho kaga dai wahayi ake masa annabawa Allah yana aiko su shekara 40 shekara ta matsayin matashi to duk lokacin da kaga cewa tsofaffi sun karbe komai wanda kuma galibin su kokolon su ba ta ja fi sabilillahi ta kai kurewa in kaga sun karbe komai to matasa ne suka lalace in suka dauka suka bawo matasan sun san cewa kasar mutuwa za ta yi gaba ɗaya murus saboda galibin matasan ga mai shaye-shaye sai mai buri domin kun san wannan kasar wanda suke burin su shiga sisata sun fi masu sata yawa mota kaga ta wuce piu sai ka je Allah mu ma ya kai mu gurin Allah ya kai ku gurin kai me to kaga wannan fa shine matsalar da muke ciki amma dama duk mutumin da fi sabilillahi ya wuce shekara 70 ai ta shata ne kamata ya koma soro ya tauridin tijjani kawai ya cika ya haɗu da Allah lani lafiya amma a daidai wannan lokaci ɗan shekara 70-75 ka ce zai mulki fi sabilillahi kai ma baka tausaya mara ba shi ma an yace zai bai tausaya kansa to amma dole watakila shi yana tunanin in muka ce ba za mu ba duk matasan namu lalatattu ne to kaga kenan akwai aiki ja akan matasa su tashi su yi mai su gyaru domin duk wata ƙasa mustaqbal ɗinta su ne matasanta su ne future ɗinta in suka gyaru to ana sa ran ƙasar za ta gyaru in ko matasa suka lalace to wannan ƙasar da gyaruwarta sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka matasanmu wannan ƙalubale ne gare mu gabaki ɗaya lokacin yawon kaje kai ka ƙi ka girma kawai sai dai ka fito shekarar ka 30-35 watakila ma da aurenka na fari ba ka da aiki sai zuwa gidan kallon bal ai ihu kai gumi ai musu a dawo majalisa ai ta ihun maganar bal kana can dala tana tashi a garinku shinkafa na tsada kana wai musul madari saboda ma ba ka da hankali duk ka gama musul kuma ka yi gumi ka yi wannan ka zo kuma kana ma tunanin gobe da me za a karya to kaga waɗannan ƙalubalen da yake gabanmu har wani lokacin wasanni lokacin muna da ƙalubale ƙasarmu lalacewa take ƙara yi rashin tsaro ƙaruwa yake yaushe muke tunanin mu zauna mu yi tunani ko a iya unguwanninmu ne mu haɗa kanmu mu ba wa yankinmu tsaro ba ma tunanin wannan wancan na gidan ba wancan na harkar yawon siyasa wancan na kaza kullun kai matashi dan jagaliya ne ko dan ihu dan kwabo da mota shikenan anan kake tsayawa yanzu inda da zuciya dan Allah kai ba ka so ka ganka a fastar ba ko ba zaka ci ba to amma kai kullun ihu kake na wani duniyar wani kai kuma kana manta da taka gashi kuma shekaru ƙara hawa suke ai mai zuhudi dai yana cewa ko da kad ala tazawwada in aqalla wa akhadha alhazz min baqi shababi Allah ya shirya mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
to mana Allah ya saka da alkhairi babban malami kenan Sheikh Malam Yahya Shehu mai mota ubangiji Allah ya saka da alkhairi muna tare kuma da babban malami shi ma Malam Abubakar Kirayom wanda zai zo ya dora mana akan waɗannan mawdu'ai muhimmai dan man fada dangane da abin da ya shafi matasa ubangiji Allah ya ƙara lafiya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما هكا ينقوا السلام عليكم ورحمة الله ددا لوكاتي يا رغا يا جا كما وداندا سكا غباشينا اجوابي سن يا ابن دكو اكنسا اكا تاشي يا وداتر yana daga cikin abin da dukkanin dan Najeriya kuma musamman dan arewa kuma musamman musulmi kuma musamman ahlus sunna ya kamata ya gode wa Allah ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana da yawan matasa abin da yasa na dauko wannan silsila ta lissafi masana sun ce a duk duniya musamman kasashen yammacin duniya turai da amerika da dukkan sauran kasashen fararen fata mafi yawa zaka samu suna kamfar matasa mun taba yin tafiya da wani jami'in tsaro wanda yaje kasashen duniya da dama tafiya ta hada mu da shi sai yake bani labari akan kalubalen tsaro na Najeriya sai yake cewa mallan yana daga cikin abubuwan da suka ja mana ba za a taba bari mu zauna lafiya ba abu guda uku daga cikin su sai yace wannan abin da na faɗa shine yawan matasan da muke da su yace duk wata ƙasa da ka sani ta turawa ko ƙasashe waɗanda suke masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda suka kai inda suka kai wajen kere-kere da kimiyya da fasaha kuma waɗanda adadin su ya kai miliyan 100 zuwa sama to zaka tarar cewa mafi yawancin su yan shekara 60 ne zuwa sama idan aka ce ga wata ƙasa adadin mutanen ta miliyan 100 ne to zaka samu miliyan 65 zuwa sama duk dattawa ne matasan su ba su fi miliyan 30 ba in sun yawa miliyan 40 to amma Najeriya ce kadai da ire-irenta na kasashen Afirka kuma musamman ita Najeriya din zaka samu matasa sun fi kowane rukuni na al'umma yawa matasa sun fi dattawa yawa Allah madaukakin sarki ya mana wannan arziki arziki na matasa a ƙasa ba karamin arziki bane ba to amma ina ma dai a ce za a yi amfani da shi ina ma dai a ce waɗannan matasan za a tattale su ina ma dai a ce waɗannan matasa za a ba su kulawa domin waɗannan matasa su ne manyan gobe malamai waɗanda suka gabace ni da bayani sun yi mana isharori da dama wanda ya kamata a ce hankalinmu ya kai gare su. Ko Allah subhanahu wa ta'ala in yana son gina al'umma to yana yin amfani da matasanta ne, baya amfani da tsofaffi. Malam Yahaya ya gaya mana ba wani annabi da aka turo shi tsoho. Malam Ali Yunus a cikin maganganunsa yayi mana ishara zuwa ga kissar uban annabawa Ibrahim Khalilur Rahman, wanda Allah ya ambata mana abinda mutanen garinsu da kansa suka kira shi da shi, kuma Allah ya hakaito mana ya nanata don tabbatarwa. A aya cikin suratul anbiya qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, suka ce aiko guma kanmu mun ji wani saurayi ya nemi sahabaici ana ce da shi Ibrahim. Al-Imam Ibn Kathir da yazo fassara wannan aya ya kawo asar na Sufyan Ibn Uyayna da ya danganta shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda. Abdullahi dan Abbas ya bada ka'ida ga mamiya, yace ma ba afa Allahu nabiyyan illa wa huwa sham, Allah bai taba aiko annabi ba sai saurayi. Kuma Allah ya turo waɗannan annabawa ne fa dan su jagoranci al'umma su kai ta ga tudun mansira. Bayan annabawa an san babu magadan annabawa masu ɗaukar gabaran ayyukan annabawa cewa sai malamai al-ulama warasatul anbiya. Da haka Ibn Abbas ya ce to su ma malamai walam yuta al-ilmu aliman illa huwa shab, ba a bawa wani malami ilimi ba sai tun yana saurayi, Allah ya tattale shi don wannan muhimma. To abinda wannan yake haska mana shine jagororin al'umma masu kai ta tudun mun tsira matasa ne. Irin wannan ya maimaitu a cikin kissoshin annabawa a wajaje daban-daban a cikin Alƙur'ani, don Allah ya nuna mana gudunmawar matasa da rawar da suke takawa wajen ceto al'umma. Waje na biyu misali, Malam Yahaya ya kawo mana kissar Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi waɗansu matasa ne ƴan gwagwarmaya, waɗanda gwagwarmayar da suka yi da abin da suka bari na tarihi a duniya ya damu kowace al'umma. Shi yasa Ashabul Kahfi tarihinsu na daga cikin tarihi mai rikitarwa a tarihin duniya, tarihin da kowace al'umma take so ta danganta wa kanta shi domin ta ɗauki kambin yabon. Yahudawa sun yi tuciyar cewa Ashabul Kahfi an yi su ne a zamanin annabi Musa. Nasara sun yi tuciyar cewa Ashabul Kahfi an yi su ne a zamanin annabi Isa alaihi salatu wassalam. Har ma yana daga cikin abin da Yahudawan Madina suka zuga kafiran Makka a kan cewa su je su yi wa manzon Allah tambayar ƙyaƙƙure ya gaya musu su waye Ashabul Kahfi. Cikin tambayoyi guda uku wanda suke ganin suna da rikitarwa kuma suna da wahalar sanin makama, wanda wannan tana daga ciki. To da haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi bayani akan Ashabul Kahfi, na farko sai ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam, karka tambayi kowa game da su, kuma karka yi jayayya da kowa a kansu. Face jayayyar da take ɗauke da hujja ba jayayya ta ɓanna miyan baka ba. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستبت فيهم منهم أحدا. فسنن أبنجي سبحانه وتعالى ضد ياسن ساقان دا أكيد شيء أكن أصحاب الكافي دنغني دا أدى دنسو دنغني دا يارنسو دنغني دا قرنسو فأما سي جاهن كلم مزواغ أبن ضد يفوة أنم مهمانشي سنن يارنسو باشي يفو مهمانشي با سنن قرنسو باشي يفو مهمانشي با sanin adadinsu ma ba wani abu ne mai ɗaɗa mutum da ƙasa ba. Amma dai tare da haka Ubangiji subhanahu wata'ala ce sai yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum sai yake rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Wasu daga cikin masu tarihi za su ce maka Ashabul Kahfi su uku ne na hudun sukaransu, wasu su ce su biyar ne na shidan sukaransu, sai Allah ya ce duk soki buru sun zance ne rajaman bil ghaib. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim yake tabbas ba hudu bane na biyar din sukaransu, tabbas ba uku bane na hudun sukaransu, inda ku haka ne da Allah ba zai rushe ce rajaman bil ghaib ba. Amma sai yake wa yaquluna, wasu kuma za su ce sab'atun, su bakwai ne, saminuhum kalbuhum, na takwas din sukaransu. To anan sai Allah bai ce rajaman bil ghaib ba, wanda wannan mafi rinjayen maganar malaman tarihi da tafsiri shine maganar mai cin ashabul kahfi, su bakwai ne, karansu ne na takwas din su. Sai Allah yake kul ka ce da su rabbi a'lamu bi iddatihim, ubangiji na shi yafi kowa sanin adadin su, ma ya'lamuhum illa qalil, ba wanda ya sani cikin masana tarihi sai ɗan kaɗan. Abdullahi ɗan Abbas ya ce wa ana minal qalil, ni kuma ina cikin ɗan kaɗan ɗin, ba dan yaban kai ba, ta haddasan bi ni'matillahi. To ƙarshen duk abin da zaka kai na baitul qasid, abinda ake so a cimma a kisar ashabul kahfi, shin yara ne matasa ko tsofaffi ne masu furfura? Shi yasa a ƙarshe sai Allah ya dunkule yake innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kai ku sani ba tsofaffi bane matasa ne, amma ba irin matasan yau ba, matasa ne wanda suka yi amfani da samartakarsu, suka yi amfani da tasawarsu don su gina gobansu, su gina goban al'ummarsu. Abu na farko sai Allah ya ce amanu bi rabbihim, sun yi imani. Abinda wannan yake nuna maka, matashi baya kaiwa ga gaci sai da me? Sai da imani. Matuƙar kana so ka mori samartakarka, ka mori ƙuruciyarka, to ka san waye mahaliccinka, ka san ina ka fito, ka san ina ka dosa, ka san meye maƙasudin zuwa ka wannan duniyar, zuwa kai kai ta kwalliya, zuwa kai kai ta bin sorayen gidajen mutane kana zance da ƴan mata, zuwa kai ka zo kai ta jin waƙoƙi kana ɓata ƙwaƙwalwarka, zuwa kai kai ta shaye-shayen ƙwaya, zuwa kai ka zama zaune gari banza ɗan jagaliyar siyasa? A'a, duk mutumin da kaga ya zama wani, to bai yi wannan sakarcin a ƙuruciyarsa ba. Masu hikima suna cewa duk inda kaga dattijan arziki an yi matashin arziki, duk inda kaga an yi tsohon banza to daman yaron banza ne, tun daga ƙuruciyarsa ya lalata ne rayuwarsa. To sannan Ubangiji duk dan ya daɗa fito mana dai da sifar samartaka, samartaka, samartaka. A dai kissar ashabul kahfi ya sake cewa iz awal fityatu ilal kahfi, tuna yayin da matasan nan suka tattaru zuwa ga kogo, don me? Don tsira da mutunci, da tsira da addini. To haka dai a cikin suratul kahf Ubangiji ya sake yin tsokaci akan gudunmawar matasa waɗanda ake kira da manyan gobe. A kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya ce wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdi hukba, tuna yayin da Musa yake da saurayinsa bana bakwai, dan amutu, dan gaba dai gaba dai, wanda shi ma wannan saurayin Allah ya san sunansa, amma bai kira sunansa ba, sai ya kira sifarsa, domin sifar ake so a yaba, sifar ake so a ja hankalin mutane su lura da ita, tana da tsada, ita ce sifar samartaka. Wannan saurayi kowa ya sani shine annabi Yusha ibn Nun, shine fata Musa, wanda shi ma ya zama annabi bayan annabi Musa ya bar duniya. Allah ya yi shi, ya mai da shi annabi cikin annabawan banu Isra'il. To amma dai anan Allah ya kira shi da suna saurayi matashi bana bakwai, amma kuma mai himma, mai ƙwazo, himma da ƙwazo ta mai ta neman ilimi. Domin a kissar annabi Musa bayan an kira shi da suna saurayi, kuma an nuna ababin neman ilimi ne. La abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdi hukba, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hud wa ma ansanihi ko ansanihu aw taqra'a illa ash-shaytanu an adhkura. To hakanan a cikin kissar annabi Yusuf alayhi salam, wanda kowa ya san gwagwarmayar da annabi Yusuf ya sha, to amma a ƙarshe abokan gwagwarmayar sa sai Allah ya kira su samari, wa dakala ma'ahu sijina fataya, ya shiga kurkuku tare da wasu samari guda biyu, su ma samarin Allah ya san sunansu, amma bai faɗi sunansu ba, sai ya faɗi sifarsu ta samartaka saboda muhimmancinta.
to haka nan a gaba wa qala li fityanihi aw ta qira'ar wa qala li fityatihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. To da ka wannan diyana nuna maka irin yadda matasa suka bada gudunmawa wajen gina al'umma, wajen daukar dakon wannan addini aka fada har kawo shi yau. Ibn Kathir a ƙarshe bayan diya tattara waɗannan kissosi sai yace wannan abin da yake nunawa annabawa matasa suka taimake su wajen isar da sako bayan su din ma matasan ne, yace amma waɗanda suka fi sa annabawa ciwon kai su ne tsofaffi. To yanzu abin da ya rage mana shine waye tsoho waye matashi, domin malamai sun yi munakasha akan wannan. Bahaushe sau da dama yana cinye wa mutane haƙƙinsu na samartaka. A fassarar Bahaushe, duk mutumin da ya aure ba matashi bane. Yanzu kun ga malam yaya ya ce shi matashi ne, amma idan an koma kamusin Hausawa malamin yaya ba matashi bane saboda yayi aure. Shi Bahaushe abinda ya dauka duk wanda yayi aure to wannan ba saurayi bane, ya girma. To amma wannan ba shine abinda malaman musulunci suka faɗa ba. Idan ka koma cikin Fathul Bari, sharhin Sahihul Bukhari, da cikin Ayatul Ahkam na Imam Al-Qurtubi, yayi sharhi akan maganganun malamai wane ne matashi. Yace idan muka koma baya, annabawa duk mun ce matasa ne. To shin annabawa lokacin da aka aiko su shekarun su nawa? Mafi yawancin su yan shekara 40 ne. Ashe kenan har mutum dan shekara 40 ana kiransa da suna ne matashi. Kuma annabawan nan kaso 99.9 duk da auren su aka fara musu wahayi, ashe kenan har mai aure ma menene? Matashi ne. Yasa a ƙarshe Ibn Hajar sai ya kawo maganar Imam Al-Ghazali, yace shi matashi abinda ake nufi da shi ba shine tsoho ba, ba shine mai furfura ba, a'a ba shine mara aure ba kai ko mai bakin gashi ba, a'a matashi shine duk mutumin da ya yadda ya bi abin da Allah da ma'aiki suka faɗa, ko da gashinsa ya fari sai kaga jikinsa yana da karsashi. Amma ko mun kankanta shekarunka, in dai ba za ka yi riko da littafin Allah da sunnar manzo Allah ba, sai kaga ɗabi'unka sun zama na tsoho, ka tsufatin da yarintarka. Abin da zai nuna mana haka, ku dawo nan kusa-kusa ba a nesa ba. Yanzu ka zo masallatan Ahlus Sunna ka ga dattawa masu farin gashi, ka ga yadda suke tsayuwar sallah. In ba juyowa kai ka gansu da farin gashin ba, wallahi za ka ce me samari ne bana bakwai, saboda ita sunna mai da tsoho yaro ce. Amma ka je masallatan wancananka ka ga yara ƙanana, yaro ya ɗauko kinkimemiyar riga ya ɗora, ya ɗauko wani rawayi ya ɗora, wai dole sai ya tsufa. Sai da baka sa riga ba ma ka tsufa, tunda baka bin sunna me ya rage? Ka kalli tsayuwar sallar ta baya, zaka ga kamar wata mota da ta ci tasis. Ta san mota in ta ci tasis murgudewa take, sai kaga tana yin nan amma kuma tana nuna maka nan. Kaga yayi tsayuwar sallah kamar wani mai tare agwagwa zai kama. To da ka ya ƴan uwa, Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa, baiwar yawan matasa, sannan kuma ya mana baiwa ta littafinsa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam, wanda kullum suke sabunta mu. An ba mu tarihin sahabbai da yawancinsu da muke jin labarinsu sai mu ɗauka tsofaffi ne irin 'yan shekara 80, amma matasa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wahayi suna ƙanana, masu ƙananan shekaru, irin shekarun da ake kira military age. Sayyidina Umar yana ɗan shekara 30 da wani abu, annabi ya zo da saƙo ko ƙasa da haka. Aliyu yana ɗan shekara 6, manzo Allah ya zo da saƙo. Shi kansa annabi yana ɗan shekara 40, Abubakar yana shekara 38. Yawancin malaman musulunci duk da za ka ji ana ba da tarihinsu, shekarun irin haka ne, saffa. Kar ka ɗauka in ka ji an ce Ibn Kathir ko Qurtubi, ka ɗauka wani tsoho ne da kwagiri yana dukawa, da haka kai ma shi ɗan ya rinƙa riya ma tukuna dai da sauran tafiya. Ba wata tafiya a wannan lokacin suka yi abin da suka yi. To amma abin da ya rage matasan mu su sani shine, waɗannan matasa duk da muke ba da labarinsu, waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu yabo, ya buga musu tambari cikin alkur'ani na yabo na girma matasa ne waɗanda suka yi amfani da damar su waɗanda da yawan mu a yau ba mu kama turba irin tasu ba matasa ne waɗanda ba su san raina sana'a ba matasa ne waɗanda suka san ciwon kansu matasa ne waɗanda suka san neman na kansu don su rufe asirin kansu su kare mutuncin kansu matasa ne wanda kwalliya da kwalisar samartaka ba ta raba su da Allah ba yanzu ku dauki kissar Mus'ab dan Umair farkon jakadan da manzo Allah ya tura wa mutanen Madina Mus'ab dan Umair malaman tarihi suna faɗa yaro ne dan kwalisa kamar yau kace me homeboy ko niga an gane ko ko wizi ko makamantan haka da sunayen da ake gaya wa samari a yau to Mus'ab dan Umair yana tsaka da irin wannan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a Makka amma da Allah ya so shi da arziki wanda malaman tarihi suna faɗa mahaifiyarsa tana ji da shi dan gata ne mahaifiyarsa international business woman ce yar kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa duk lokacin da ta yi odar kaya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ta siyar ta samu riba farkon abin da take fara tunawa shine siyo wa ɗanta kayan kwalliya na kwalisa da haka a Makka Mus'ab yana daga cikin samari lamba ɗaya wajen ƙura'a daka da kwalliya da kwalisa wanda malaman tarihi suka ce idan zai zo dandalin Ka'aba wanda dandalin Ka'aba a wannan lokacin shine kamar beach ko kace shine wani garden an gane ko ko kace wani club da mutanen Makka suka dauka musamman samari wajen nuna isa a hau ababan hawa ayi burga a sa kaya na alfarma ayi burga to duk ranar da Mus'ab da shi da abokansa za su zo dandalin Ka'aba sauran yan gayu ba sa kwalliya domin sai a irin abin nan da ake cewa wai matso ka ji kunya saboda ba a ja da irin Mus'ab wajen kwalliya amma Mus'ab lokacin da ya ji wahayi Qur'ani ya fara ratsa shi sai ya ga wannan rayuwar aikin banza ce ya duƙufa wajen karatun Al-Qur'ani ya duƙufa yana amfani da ƙwaƙwalwarsa ta samartaka mai ja a madadin haddace waƙoƙi da shiririta da shirme da karatun Nobel da kiɗe-kiɗe da raye-raye sai ya ɗauki hadda Al-Qur'ani shi yasa lokacin da mutanen Madina suka zo suka musulunta a ɓoye a Aqabatul Ula ganin da suka yi da manzon Allah na farko a ɓoye kan cewa za su musulunta sai suka ce to amma suna buƙatar annabi ya ba su wanda zai je karantar da su Qur'ani a lokacin manzon Allah bai ga wani wanda ya cancanta ba sai Mus'ab dan Umair domin saurayi ne bai da wani nauyi a tare da shi sannan kuma mai ƙwazo ne mai hazaƙa ne saurayi ne wanda ya ɗauki hanya mai ɓullewa don ya gina rayuwarsa ya gina al'umma malaman tarihi suna faɗa kafin annabi ya je Madina ba gidan da Mus'ab bai shiga ya yi wa'azi ba ba gidan da babu musulmi wannan saurayin da ya canja rayuwa daga club ya koma mai musulunci da imani da hadda Al-Qur'ani wannan saurayi ya ba da babban misali malaman tarihi suna cewa shi ne farkon ambasada na farko a musulunci as-safirul awwal ambasada na farko to ka duk wanda manzo Allah zai ce na yadda je kaka wakilce ne kai ka san wannan karamin mutum ne to saurayi annabi ya fara bayarwa ambasadansa wakilinsa je ka wakilce ni ka rike min kasa guda kafin in zo kuma a lokaci ne hadari domin lokacin musuluncin yana bako ba kowa ya san shi ba amma manzo Allah ya jinjina Mus'ab ya ce je ka Mus'ab an yi gumurzu da shi a yakin Uhud a yakin Uhud ya yi shahada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan gawarsa sai da ya zubar da hawaye domin lokacin da ya yi shahada na gaya muku farkon rayuwarsa rayuwa ce irin ta sheke aya irin ta samarin da ba su da manufa amma da Allah ya shirye shi ya canja ya watsar da duk shiriri ta samartaka ya kama hanya mai ɓullewa lokacin da ya yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya a kansa annabi ya san lokacin da ya same shi yana saurayin sa yaga kuma irin yadda karshen sa yayi kyau amma ya rakice dishiriri ta duniya ya bai da ita a baya dan ya samu lahira domin ya koma a rayuwarsa karshe sai bargo ɗaya yake da shi kat wannan bargon a lokacin da ya rasu shine rigarsa shine shimfidarsa kuma shi za a yi masa likafani da shi duk da haka bargon bai kai tsawonsa ba idan aka ja kansa sai kafarsa ta bude in aka ja kafarsa sai kansa ya bude manzo Allah yake ku ja ku rufe masa kai ku samo ganye ku rufe kafarsa annabi yayi hawaye yace wannan yaron na san halin da na tadda shi a makka sakamakon sa malaman tafsiri da sanin asbabun nuzul suka ce Allah ya saukar da minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila da irin su Anas ibn Nadhr da ire-iren sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yazo yana da'awa babu wadanda ya sa wa ido da kulawa irin samari dan gina al'umma shi yasa za ku ga akwai abubuwa da annabi ya tafada na nuna daukaka da martabar samartaka na daga ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fada a hadisin da duk malaman hadisi kutubus sita sun fitar hadisin Abu Huraira cikin mutum bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tasa manzo Allah yace wa shabbun nasha'a fi da'atillah da saurayin da ya rakice shiriri ta duniya shiriri ta kuruciya wargi da jijjiwar samartaka ya kama hanyar Allah darajar da Allah zai masa a ranar lahira a watan da za a bashi shine a sasha inuwa al'arshi manzo Allah bai ce da tsofaffi ba duk da an san wasu tsofaffin za su shiga hakan amma saboda samari ake so daman in samari suka jaru tsofo ma dole bi yake abu na biyu manzon Allah alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana dan ya nuna mana martaba da darajar samartaka yake kai hatta a aljanna akwai shugabannin samari al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna Hasan da Husayn sune shugaban samari na gidan aljanna yanzu nan ana wannan lecture nake duba labarai nake ganin shugaban samari na wata jam'iyyar siyasa yau ya jira a wata jiha daga cikin jihohin mu na arewa to manzo Allah shi ya fara yin shugaban samari na yan aljanna amma ba na mashiririta ba akwai hadisi duk da malaman hadisi suna magana akan sanadin hadisin Ibn Qudama ya kawo shi a cikin Lum'atul I'tiqad a babin isbat sifatul ajab lillahi azza wa jal babin tabbatarwa da Allah sifar mamaki domin yana daga cikin sifofin da ake kamanta Allah da su amma a bar masa tasa shine mamaki wanda dan adam idan aka ce yayi mamaki ana nufin wani abin da bai sani ba ko bai yi zaton zai faru ba ya faru sai ya burge shi to shi Allah ba haka bane babu abin da zai faru wanda Allah bai sani ba amma tare da haka Ubangiji ya tabbatarwa da kansa sifar mamaki bal ajibtu wa yaskharun a wata kira'ar bal ajibta wa yaskharun kana mamaki su suna dariya ko Ubangiji yana mamaki lokacin da suke maka dariya to hadisin yana cewa ya ajibu rabbuka ila shabbin laysa lahu sabwa Ubangiji yana mamaki yana burge shi saurayin da bai fantare ba yana burge Allah domin duk wani abu na fantara saurayi ke da shi shi yasa zina laifi ce amma laifinta ga tsoho ya fi muni saboda wai ina abin maye ya ci jariri amma saurayi lokacin da yake zina ai akwai karfashin ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Hakim ya fitar yace igtanim khamsan qabla khamsi karibaci abu biyar kafin biyar su zo ma daga ciki sai yace shababaka qabla haramika karibaci kuruciyarka kafin tsufanka domin in dai Allah ya maka tsawon rai sai ka dawo kana da na sanin kuruciya me yasa ban yi kaza ba me yasa ban yi kaza ba kana laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib ina ma kuruciyar mu ta dawo mu gaya mata yadda tsufa yayi da mu ya yan uwa masu albarka duk al'umar da ake so a lalata a balbalta a mai da ita koma baya to samarinta ake kafawa kafan zuka a dana wa tarkon bala'i da sharri kamar abin da muke gani yau a arewacin Najeriya. Tarkon farko na sharri da aka fara dana mana shine hana samarin mu ilimi. Duk wa'ancan samarin da muka fada muku a baya a tarihi, farkon abin da ya ja su zuwa ga nasara bayan imani shine ilimi, domin ba yadda za a yi wata al'umma ta ci gaba ba ta da ilimi, babu. Shi yasa dan Allah ya nuna mana muhimmancin ilimi, shine wahayin farko da yayi wa annabinmu, kafin komai sai masa wahayin yi karatu, saboda da karatu ake samun duk wata daukakar duniya. Amma farkon illar da aka yi mana samarinmu sai aka sa musu lalaci, aka hana musu damammakin ilimi, aka sanya musu mutuwar zuciya da son jin daɗi ba tare da an sha wahala ba. To babu wani a duniya da zai ji daɗi bai wahala ba, kowa ya shi. Domin inda da akwai to da annabawa ne, su ne ƴan lelan Allah. Amma Allah ya basu suka yi gwagwarmayar rayuwa, domin haka sunnar rayuwa take. A yau kai kana son ka zama wani, amma kuma ba ka son ka sha wahala, kana so kana bacci kawai ka tashi ka zama wani, to wannan ko shakka babu mafarki ne a farki, ya kamata ka farka. Zarnuji yace tamannaita antum sifa qiham munaziran bighairi ana'in faljununu kununu. Wai so kake ka zama malami bijimi na zamani ko na ilimin addini amma baka sha wahala ba, kai to hauka ma iri iri ce. Yin irin wannan tunanin ma kadai ya isa hauka. So kake ka zama alhajuwa ne amma hannunka bai kanta ba, wallahi akwai wani babban attajiri a garin nan, kuma na san da yawan attajirai suna da irin wannan. Billahi allazi in ka hada hannu da shi sai ka dauka wani faskaren itace ne, amma kudi a kasan nan gaba ɗayan aka fada sai an sara masa. Iyayenmu sun yi wata hikimar zance, suka ce kowa ya ƙi kantar hannu sai ya yi kantar zuci, amma duk wanda ya ƙi kantar zuci to zai yi ta hannu kuma zai huta. Kuma a matsayinka na namiji matashi, wai so kake jikinka ya laushi? To idan jikinka ya laushi, kana idi, kana talle, kana tanko, to ita kuma dela da kanda jikinta ya ne? Dela jikinta ya laushi ta shafa mai, kande jikinta ya laushi ta shafa mai, tanko ma jikinsa ya laushi ya shafa mai. Kai ka taba ganin sanyi da sanyi ya hafi ya bada wuta? Me yake bada wuta? Sanyi da zafi. Da haka Allah cikin hikimarsa ya sa maza jikinsu ya yi tauri, mata jikinsu ya yi laushi, shine in aka haɗu za a ji daɗi. Amma kai laushi ita laushi, wa zai lausasa wani? Kuma wani irin lalaci ne wannan? Wai kaga saurayi yana ƙoƙarin waye shafa man bilicin ya yi haske saboda lalacewa, wai saurayi yana neman laushin fata, to sai me dan fatar ta yi laushi, sai kuma me? Wama ajabun annan nisa'a tarajjalat walakinna ta'anisur rijali ajib. Ba mamaki bane in mace ta kwaikwayi namiji, promotion take so, amma namiji ya kwaikwayi mace, me yake so yayi? Ina zai je? To wannan shine rayuwar matasan mu. Yana daga cikin makirci na biyu da aka nufo mu da shi, shine yaduwar kayan maye a cikin al'umma, musamman al'ummar matasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya karanta Qur'ani ya sanna daga cikin farko-farkon abin da annabi ya yaƙa kayan maye, saboda in dai da su a cikin al'umma musamman matasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jami'an tsaro suna gaya mana inda ake yin miyagun kayan maye a ƙasar nan, kudancin ƙasar nan ne, amma inda ake siyar da su arewacin ƙasar nan ne. Kano tana daga cikin manya-manyan kasuwannin kayan maye, kuma an san suwa suke kerawa, za su kera amma ba za su bari ƴaƴansu su sha ba, za su kera amma su biyo mu jahohinmu, lungunanmu, su je su buɗe kemis-kemis da sunan suna sai da fanadar, kuma wallahi ƙarya suke kayan maye suke saiwa da yaranmu. Sakacin manyanmu musamman ta fuskar siyasa, domin wai a yau ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki hannunsa ya ɗora a maƙogwaron al'umma irin shugabannin siyasa. amma sakacin su da cin amanar wasu daga cikin su yasa muna ji muna gani zamu fada rani. Su da kansu za su siyo kayan mayin raba wa ƴaƴan mutane su je su yi musu bangar siyasa a lokacin da sun dauki ƴaƴan su sun kai kasashen waje. Sun sace kudin da ƴaƴan al'umma za su yi karatu da shi dan su ji dadi su da ƴaƴan su. Lokacin siyasa da bangarta ba za ka ga ƴaƴan su ba, amma da an ci mulki sai ka fara ganin hotunan ƴaƴan su, ashe suna da ƴaƴa, wasu sai ka dauka bakararai ne ma ba su haihuwa, amma ashe suna da ƴaƴa, ƴaƴan suna uwar daka suna karkashin gado a lokacin da ake neman zabe. To kai dan talaka ba ka da wani gata da ya wuce ka tsaya kai wa kanka da kanka karatun tana su. Ka sani wani rabul wani da excellency wani da wane wane distinguish wani, inda hanyar da ka biyo suka biyo da ba su kai inda suka kai ba, su ma da ajagaliya za su kare. In ku kana da hankali ba za ka so ka kare ajagaliya ba, kai ma komin lalacewa da a ce da wane sai kafar katako wanda a ce da kai bara kafar kai ko kafar katako. Da haka ƴaƴan talakawa ƴan uwana, mu tsaya mu yi wa kanmu da kanmu karatun tanisu. Ba wanda zai mana gata a rayuwa sama da mu. Iyaye sun taka rawar gani wajen wance kalar da rayuwar matasa. Duk wani dattijo mai shekara 50 a yau, illa man rahima rabbuka, sai wanda Allah ya ji kai, za ka ga tarbiyyar da yake ba ƴaƴansa shi ba irinsa iyayensa suka ba shi ba. Iyayensa tun yana ƙarami suka kama shi suka kai shi wajen sana'a. Yana tashi ya fara karsashin balaga babansa duk yadda aka yi masa ladan noma. Mata fari kenan. Ba ina nufin cewa samariyo su koma gida su ce wa iyayensu, to ai malam ya ce kuma duk auren fari yi muku aka yi mu ma ku yi mana ba. A'a, ai kuma iyayenku kan fi muku ladan noman sai da suka koya muku sana'a, kuma ku fara koya wa ƴaƴanku sana'a. Amma yau sai ka samu yaro ya tashi yana da mutuwar zuciya da raina sana'a, ba laifinsa ba ne, laifin iyayensa ne ba su nuna masa ba, ice tun yana ɗanyi ake tankwara shi. In yau sana'ar gidanku babanka kwasa kashi yake, in tun kana yaro ya koya maka, wallahi in ka tashi ba za ka kyamace ta ba. Amma matsalar sai yara sun girma sun san kwalliya sun san kashe kuɗi da ƙimar kuɗi, to kuma ba a koya musu sana'a ba. Masu hikima suka ce yaro nemi kuɗi tun abin saye bai zo ba. Zaka ga wani ya tashi yana sana'a kira ta gidansu, ita ya gada a wajen babansa don tun yana ƙarami ubansa ya kai shi makera. Ba sai da ya fara zama gayi ya fara kula ƴan mata sannan ka ce za ka kai shi makera ba, a lokacin ba zai fahimce ka ba. Yanzu baya son dauɗa, amma tun bai san rufe tsaraici ba, ta sake ya saku tafi sana'a. Sana'ar da ita ka samu jarin da ka ba da sadakin uwarsa ka yanka masa rago, bai kamata ya raina ta ba, amma matsalar shi ne kai ne baka koya masa ita ba. Ilimin zamani wani ilimi ne wanda yake da amfani da shari, sharrinsa shi ne sawa ɗan adam buri, sawa ɗan adam buri. Shi a ilimin zamani ba tawaru'u, ba tawaru'u. To da yawan samarinmu a yau sai zama cewa ilimin zamani shi ya ɗaɗa su da ƙasa, ilimin zamani kuma kullum sa buri yake. Domin in ɗan masu kuɗi ne tun yana yaro ake fara koya masa rayuwa mai tsada. Ko ɗan talakan nema mai ƙarfin hali, in zai je makaranta za a sai masa wani kwano sunansa lunch box. Abinda ake sa a lunch box ɗin nan ba shi aka ci a gidansu ba a mafi yawan lokaci. Iyayen haƙuri suke ba su ci ba shi su ba shi. A sa masa biskit a nan, alawa a can, lemo a nan, ƙwai a nan, indomi a nan. Duk a kai shi a gidan ko za a kwaɗan rama a ci, ko za a yi kwaɗan garin kwaki a ci, shi dai an nuna masa wannan. A ɗauko kuɗin makaranta a bashi, da haka shi tun yana yaro bai san babu ba. A kai shi a mota, ana nan ana nan ya shiga makaranta ta gaba da sakandire, ya fara gamuwa da ƴaƴan masu kuɗi, ya rinka ganin manyan wayoyi, ya rinka ganin kayan alatu na sawa, duk ya cika da buri kuma ba a koya masa neman kosulai biyar ba. To inda illar take, mu Hausawa sai aka sha mu masalla. Amma ku kalli Yarbawa, ku kalli sauran ƙabilu. Ɗansu ko jami'a ya je, yarinyar bai rabiya ko jami'a ta je, in uwarta tana so ya ƙosai da safe kanta tafi jami'ar sai sun so ya ƙosai tare. Ga ta budurwa falleliya kamar gwamna ya nema, amma uwarta tana so ya ƙosai ita tana ƙunsawa. Amma yau ƴaƴanmu fa da sakandare suka gama ƴan mata sun fi ƙarfin Islamiyya. yarinya budurwa ɗan sakandare wai jira take abokin ubanta ya gaishe ta ba wai ta gaishe shi ba fa me ya samu bahaushe ne iyaye sun taka rawar gani wajen lalata tarbiyyar ƴaƴansu uwa zaka ga ƴarta katotuwa tirkekiya amma tsoro take ta ce mata wanke yi wanke wanke ta je makarantar bodin ta dawo ai ba a sa ta wanke wanke to ai yaran zamani da iyayen zamani ma ke lokacin da kika tashi ba budurwa bace ki a gidanku ke da kika tashi ma a tsaka da lokacin da ake bin iyaye kamar za a yi musu bauta ke ce daka ke ce surfe ke ce ɗebo ruwa ke ce nika da dutsen nika duk da haka kika zo kika haife ta sai ki gwada rayuwarki da rayuwarta wacce ta fi albarka ke da kika haife ta ko ita da aka haifa to ina jan hankalin iyayenmu masu albarka da su dawo su rinka jan ƴaƴansu a jika iyayenmu a da kakanninmu ba yadda za a yi saurayi ya taso a sake shi ya yi rayuwa shi kaɗai za ka ga uba duk inda zai tafi saurayi abokinsa ne idan babanka mai kaɗa jaki ne za ka tarar tare kuke tafiya aikin jakin nan in gona yake tare kuke tafiya to amma yau iyaye sun saki ƴaƴansu samari da ƴan mata shi yasa miyagun abokai kamar yadda malam yaya ya faɗa ko malam Ali ne sai suka samu damar shiga sai ki samu yau ƙawar ƴarki tafi ki mutunci a wajen ƴar in aurenta aka yi ta samu matsala kan ke ki san matsalar ƙawarta ta fara sani ƙawarta ita za ta zaɓa mata saurayi wanda za ta aura ba ke ba ƙawarta ita za ta gaya wa ra'ayi kai ko wani abu ne ya faru tsakaninki da ita da daddare Allah Allah take gari ya waye ta gamu da wancan ta gaya mata wannan ne irin lalaci ne ɗan da ya fito daga cikinka amma wani ya zo ya fi ka matsayi a kusa da shi kana ina iyayen zamani ya kamata a ce lokacin da ɗanka ya tasa yana gab da ya gama sakandare ya zama balagagge ko a dokar ƙasa ya kai shekara 18 ya ci ya tuka mota duk inda za ka je ka mai da shi direbanka ka rinka raha kana jan ɗanka a jika za ka rinka jin damuwoyinsa za ka rinka saita tunaninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana kissar Luqman irin yadda yake jan ɗansa a jika Luqman saboda iya tarbiyyarsa da jan ɗa a jika har wasu malamai suna ganin annabi ne har sura aka yi masa a Qur'ani amma ba annabi ba ne saƙon da Allah yake so ya isar mana a suratul Luqman uba ya ja ɗansa ya yi masa tarbiyya وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هكذا يكي كويا ودنس حتى تفيا فا لا فيك كويا مثلا مباك بو الله وتعالى زي بنجا جيكا زي بنجا جيكا ثم دلو كسند دنك يسو كربي كيكو مكفار دوكا وا شي أبن دي يكي جاني كوي دمي كربي يبجا مارا كربي لأكو كودا كيكو كهدو فولي كذي amma Luqman yana gaya wa ɗansa waqasid fi mashika waghdud min sautika inna ankara al-aswat da sautul hamir ya kai yaro ga yadda za ka yi magana in ka bar ɗanka ya balaga muryarsa ta fashe baka nuna masa yadda ake ƙara volume ɗin murya da rage shi ba to za ka sha mamaki za ka kira shi ka ce mudi ya ce ya baba baya bambance da wace iriyar murya ake amsawa ba da wace ce ba amsawa da wace murya ake amsawa aboki da wace murya ake amsawa baba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daukar Abdullahi dan Abbas yaro saurayi matashi ya dora shi akan abin hawa yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka وإذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعن بالله دون أن جان يارا أجكا أبا ما تكر مجلسا دكتاوا دبان مجلسا يارا دبان أنا ربا غاري تو الأمر الأمة بذي تبت فيها دي ديبا من سن قمنا سيدنا عمر إرن يد أكي شاكو لسماري دكتاوا حتى مجلسا malam yaya ya kawo ta magana kun yi dariya amma tana daga cikin manyan issues din da ake tattaunawa a Najeriya kuma ya kamata kuma ku fara sani yaushe ne samarin Najeriya za su yi juyin juya hali su karɓi mulki daga hannun dattawa kuma lokaci yayi dattawan da suka dora Najeriya akan turba irin su sa Ahmadu Bello ba tsofaffi bane dattawa ne kun san akwai bambanci tsakanin dattijo da tsoho tsoho wanda gajiyawarsa ta bayyana, tsoho wanda rauninsa na halitta ya bayyana, baya iya tsayuwa, baya iya miƙewa, ba amma dattijo, ana dattijo yaro. Abdullahi ɗan Abbas dattijo ne amma a cikin kamannin yara. Shi yasa lokacin da dattawa a majalisar Sayyidina Umar suka yi kishi suka ce dan me ake kawo Ibn Abbas majalisa, suna magana yana magana sa'an jikokinsu, sai Umar ya ce da su zakum fatal kahul, wannan yaro da kuke gani dattijo ne, yaro ne abokin tafiyar manya, kar ku ɗauka karabutin yara ne, ƴan wizi ne, ƴan asdawun ne, ba ɗan chabros bane ba. Wani minista yana bani labari yace wata rana sun je umara, idan aka je umara in manyan ƙasa sun je akwai inda ake zama a hira, yace wallahi aka haɗu malam da tsofaffin gwamnoni ne da sanatoci ne da ministoci ne ake hira, to sai ƴan matasa matasan gwamnoni masu shekaru 50-55 wanda suka ɗan doshi 60 ɗin nan, sai suke cewa mu fa gaskiya ƙasarmu mun gaji da tsofaffin da suke janmu. Wani dattijon za ka ga tafiyarsa da ƙyar, wai duk da madarar gidan gwamnati fa, da shinkafar gwamnati, da wainar ƙwai irin ta gwamnati, da shayi haɗin kauri, amma sai da tsufan ya bayyana. Da ka hatta ƴan siyasa matasa suna da kishin wannan, wai yaushe ne dattawan nan dan Allah da suke shan magani za su haƙura su zauna a gida sai dai su rinƙa ba mu shawara? Kuma wallahi wannan hafasiya ce ta duniya, duk wata ƙasa da kake ganin tana motsawa to wallahi shugabanninta matasa ne, bana bakwai ne. In nace matashi ba ina nufin dole ɗan shekara 20 ko kaza ba. Najeriya kanta in aka yi waiwaye a dan tafiya matasa sun taɓa riƙe ta kuma an ga riƙo mai kyau. General Yakubu Gawan lokacin da ya karɓi mulkin Najeriya ko auren fari bayi da shi, yana kan mulki aka yi masa aure. Shekara 20 da wani abu ne zuwa 30 Yakubu Gawan. Kuma duk wannan lokacin iyayenmu kakanninmu suna gaya mana an yi wani abu sunansa Odoji. An ji daɗi a ƙasa. Yana daga cikin mulki mai tsada da ake irgawa na tarihin Najeriya, mulkin Janar Gawan. Domin Gawan irin rukun da yawa Najeriya sojoji sun so su karɓi mulki, amma duk irin rashin tausayi na soja sai da suka ce Gawan bai kamata a yi masa irin wannan sakayya ba, a ce a yi masa juyin mulki a kama shi a ɗaure, bai dace ba. Juyin mulki ruwan sanyi aka yi wa Gawan. An shirya zai tafi taro Ingila, maza-maza sojoji suka zauna a military council suka rubuta takarda, suka sa jirgi ya sha kan nasa, suka tura taron, aka tura takarda cewa ga shugaban ƙasar Najeriya nan amma mai ritaya, yana zuwa a matsayin zai shiga Najeriya, zai shiga taro a matsayin na shugaban ƙasa. Aka nuna masa takarda da stamp na fadar gwamnatin sa, aka ce ai an ce an yi maka juyin mulki, yanzu ba kai bane. Wannan karamcin da suka yi masa kenan saboda irin rukun da yayi wa ƙasar. To a wani lokaci ga wannan ya rike wannan ƙasar, a shekarun ya fara shan magani, ana yi masa allurar bacci, ana dafa shi ya tashi. Yanzu abin da zai baka mamaki cikin waɗanda fa ake shirin waiki takara a Najeriya, akwai wanda fa wallahi duk kun gani a Facebook, wani labari ne a fili, akwai wanda wallahi sai ana tattare shi yadda ka san gini zai fada ana sa azara ana tattarewa. Wata rana na taɓa zama a gabansa na gan shi, na yi mamaki, nazira masa ido, na ce wai Najeriya nan a yanzu da muke shan wahala, wai wannan ya karɓe mu anya. ‘Yan uwana matasa, mu sani Allah subhanahu wa ta’ala yana son mu, kuma Allah maɗaukin sarki ya jeho mana wani ƙalubale, ni ƙoƙari mu amsa shi. Yana daga cikin mafi girman ƙalubalen da yake fuskanta kowane matashi shi ne a ranar tashin alƙiyama sai an maka tambaya a kan wannan samartakar taka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati min inda rabbihi hatta yus'ala an arba, ba wani saurayi, ba wani bawa kai da zai wuce ta gaban zatin ubangiji a ranar lahira sai an masa tambayoyi guda hudu, compulsory ce sai ka amsa ta bayan tambayar kabari. To cikin waɗannan tambayoyi guda hudu na dole sai ka amsa, daga ciki wa an shababika fima afnaitahu, sai an tambaye ka samartakar ta ya akai kabatar da ita ya akai kabarnatar da ita ya akai ka tsufar da ita da haka in kai saurayi ne a kasuwanci aga kasuwanci irin na samari kasuwanci irin na saurayi in dai saurayi ne wanda ya san ciwon kansa babu lalaci za a same ka da kiyaye ka'ida za a same ka da sammako za a same ka da yin komai bisa ga kyakkyawan kama amma kana saurayi kana yaro ka fara kasuwanci da alguz ba inda zaka wallahi ka lalata kanka in kai saurayi ne a makaranta a ganka da kwazon karatu ba magana sata ansa ba kana saurayi dan makaranta ka fara sata ansa wallahi ka lalata rayuwarka kai abun kunya me abin da wani zai kai ba zaka iya ba duk wani da da uwa ta tsuguna ta haife shi daidai yake da kai kin yi kai kawai shi yasa aka baka a baya amma in ka ce zaka yi Allah zai taimake ka in kai saurayi ne a fagen siyasa a ga samartaka ta gari siyasar da babu jagaliya babu rashin mutunci babu raina na gaba babu izjili ga addini babu shan kwaya babu shan kayan maye muna buƙatar samari ƴan siyasa amma masu tarbiyya ba wani saurayi da zai sa na gabansa ya wulakanta shi shi kuma rayuwarsa ta yi albarka ba zai yi ba ba za ka gane karatun da ake maka na girmama na gaba ba sai ka tsufa yanzu kana yaro ne kana ganin kamar kai ka ci dubu sai ceto haka muna buƙatar samari da gaske samari masu sanin ciwon kansu samari wanda ba sa raina sana'a samari wanda suka yarda su zama ƴantattu ba bayin wasu ba Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisantata ya ubangiji ka tsare mana samartakanmu ka tsare mana tsufanmu ka tsare mana ƙuruciyarmu ya ubangiji ka tattali dattawanmu ka tattali samarinmu ka alkinta mana yaranmu samari suna da buƙatar su nemi shawara a wajen manya don su dora su akan turba duk da mun ce muna buƙatar juyin juya hali a Najeriya na mulki ya dawo hannun dattawan samari kama ba muna nufin a wulakanta ko a raina manya ba innal umura idhil ahdasu dabbaraha duna shiyukhi tarafi ba'daha khalala duk al'amarin da matasa ne za su yi shi babu shawarar dattawa to za a samu matsala da haka yaro yana buƙatar experience na dattijo yaro yana da buƙatar yabo babba dan ya samu sanin makamar aiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi banjiji Allah ya saka a cikin mizani abubuwan da waɗannan manyan malamai namu suka gabatar Allah ya saka musu da alkhairi akwai tambayoyi ban sani ba malam za a ba mu izini a karanta guda uku ne zuwa huɗu to so, a malam ya bada izini a karanta tambayoyi amma kafin tambaya din ga wanda yake buƙatar audio din wannan cassette zai bi ta hanyar WhatsApp akwai number wato 081 sai kuma 3 da 0 din da 11 sai kuma 6 sai 99 sai 1 dan sake maimaitawa 081 sai 3 sifili sai 11 sai 6 sai 99 sai 1 wanda yake neman yabi wannan audio din ta hanyar WhatsApp insha Allah za a tura sanarwa ta biyu akwai lecture da aka yi satin da ya wuce akan musamman ƴan salafiyan ƙarya din nan waɗanda suke zagin manyan malamanmu da sunan su ƴan salafiya ne aka yi alƙawarin cewa akwai daura da za a yi da waɗannan malamai sun shirya wannan daura kuma za a yi ta a wannan masallaci ranar Asabar da misalin ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 5 insha Allah littattafai ne guda biyu za a karanta wanda kuma suna da matuƙar muhimmanci wanda ke buƙatar zai yi musharaka a wannan daura zai zo ya bada sunansa, kuma a gaya masa ɗan abin da zai bayar insha Allahu ta'ala, domin ɗaukar ɗawainiyar abin da su kansu malaman da za su gabatar da jin daɗin tafiyar daura ɗin. Malam, akwai wanda ya yi tambaya cewa ya ga wani ya shigo masallaci da takalmi, shi waya abin yake ya halatta ne ko bai halatta ba?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين او بعد دان واينا تنبيه غن وني يا شغو مسلاتي ده تاكلمي منينه حكمتين شغو مسلاتي ده تاكلمي اصلن سبا ايبي بني منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي يكن يي صلاه ده تاكلمسا وترانا ينا cikin صلاه سي يجري تاكلم sahabbai Allah ya kara musu yadda suka cire takalman, sai ce me yasa naga kun cire takalman? Sai amma aikin Allah mun ga ka cire shi yasa muka cire shi. Eh, ni mala'ika Jibrilu ne ya bani labari cewa akwai najasa a jikin nawa, shi yasa na cire. Saboda haka dukkanin wanda zai shigo masallaci ya shigo ya yi sallah takalman, sai ya duba ya gani idan akwai najasa ya goge shi kafin ya shiga sallah da shi. Wannan al'aslu cewa yin sallacin takalmi ba aibi bane, abu ne wanda yake sunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka. Amma wani masallacin ya shigo takalmi, kan shimfidar mu wannan, kuma takalmi wani irin takalma? Naji ana rigima kwanakin baya wani ya shigo masallaci aka ce to ai takalmin sa baya taka kasa. Ko ba haka ba? To kaga koda zaka shigo masallaci da takalma, ka duba alfarma yanzu irin masallatan mu. Zamanin farko masallatai kasa ne ko daɗe ne na ƙasa da makamantansu, amma yanzu kaga yanayin yadda aka yi shimfiɗa, aka sa tayil, aka yi wane ne, babu buƙatar ka ce za ka shigo ka yi sallah takalma, domin abu ne na buƙata dama. Yanzu misali kamar ma'aikatan tsaro, 'yan agaji, 'yan sanda da makamantansu, takalmansu ɗaurewa ake boot ne, zai wahala a cire a ɗaura a kwance a yi abin nan. Kaga su suna da damar su yi kai kawo da takalma saboda uzuri, su ma ɗin in sun duba takalmin su ba zai cutar da masallaci. Amma yanzu misali wajen ranar naji ana hayaniya a wani masallaci da jimawa, na leƙa sai na ga wani ustazi ne ya zo da silifa zai shiga, an agaji suka ce ba zai shiga ba, aka yi ta rigima, ya ce ai manzo Allah yana sallar takalma, suka ce wallahi ba zai shiga ba, wai ai sabo ya siyo silifa ɗin, shi yau sallah yake so ya ɗabbaƙa. To ai ba sai a masallaci ake ɗabbaƙa sallar ba, duk inda kake in kaga dama ga farfajiya ka ɗabbaƙa a tabbata, ko ba haka ba? To ya kamata mu zama masu basira da ganewa. Shakka babu sunna ne, amma kuma a duba maslaha ta cewa in ba bukata bai kamata kai ba ma'aikaci ba ne ka shigo da masa takalmi masallaci, kuma kana iya cutarwa ana tsaftacewa, kuma ka shigo watakila ka cutar da shimfiɗar masallaci. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alheri. Malam, akwai wanda ya tambaya? Akwai wanda ya tambaya a karamar kallon, ya ce yana tare da iyalinsa da mahaifiyarsa gida ɗaya. To sai wani dalili ya sa ya ɗauki mahaifiyarsa ya canja mata gida, amma yana tare da matar shi tun safe har yamma a gurin da yake aiki, gidanta yake, kullum suna tare. Mahaifiyarsa sa kuma yana so ya rika ɗebe mata cewa wai ya halatta ya rika kwana a gidan mahaifiyar, in ya so ba sai ya kwana a gidan iyalansa ba, tunda yana tare da matarsa tun safe har yamma, hakan ya halatta a
gida? To wannan matsalar tana da turguƙiya hakan nan. Dalili saboda duk da cewa kamar yadda muka sani ga wanda karanta zai gabazin aure, akwai sharaɗi da shi miji zai iya sanya wa mace ko mace sanya sharaɗi ga miji. Idan al'aslu mutum namiji yakan yi sana'a ne ya fita waje da rana, safe zuwa faɗuwar rana, dare kuma ya dawo gida wajen iyalansa, shi ne asali wannan wanda rayuwar ɗan adam haka ta tafi. Akai ana iya samun akasi ya zama sana'arsa da dare yake zai rika zama wajen matarsa da rana. Amma in babu sharaɗi, asali aure ana yi ne don a zauna da mace a gidanta, wannan shi ne ta zauna a gidan mijinta, kuma miji zai fita ije sana'a ya dawo. To ni abinda zan tambayi wannan bawan Allah, shin wannan matsalar ta faru ne daga baya? Eh, zahirin abinda amsar ta nuna kenan. To gaskiya dole ya nemi yardan matarsa, in ta yarda ai haƙƙinta ne. hatta kwanan da zai kwana a gidanta ba gana na sauda ta bada hakkinta ga Nana Aisha ba ko cewa saboda tana so ta zauna da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta san yafi son ya zauna a wancan ɗakin tace na bada kwana na kuma suka zauna lafiya lau ai da ma yarda ce saboda haka abin da zai nema shine yardan matarsa a tunda wata kila yace ai suna tare yini to sai dai kuma yace wai aiki yake yi to a yana aiki da din matar take wake nan haka kuma da dare ko bai kwana a gidan mahaifiyarsa abin da akwai nau'i na iskali a ciki amma dai duk ba wani matsala bace ya nemi yardan matarsa in ta yarda masa shikenan sai ya yi tare da ita anan kuma da dare je wajen mahaifiyarsa ya zauna domin ya taimake ta ya dai bai mata kewa tunda tana da haƙƙi akan sa wannan babu damuwa in matarsa ta da amma in tace bata yarda ba gaskiya tana da haƙƙi ya kamata mu sani cewa haƙƙinta ne domin shi yasa ma ake cewa rabon me kwana in mutum yana da mace fiye da daya ba rabon yini ake ba saboda haƙƙinta ne wannan zama dan kuma kar ka manta yini sana'a yake yi ina dai biki wanda tunda ai harke dan ya zauna da ke dai bai mace kewa to kaga akwai nau'i na iskali amma duk da haka inda za ta yadda din shikenan haƙƙinta ne wallahu ta'ala alam
mala akwai matar da aka yi mata CS a lokacin haihuwarta ta farko to yanzu kuma tana da juna biyu tana dab da haihuwa kuma likita da yana nuna mata kamar alamun za a sake mata shine take jin tsoro tana roƙon wata addu'a za ta rika yi don ta haihu da kanta
wannan gaskiya kamar yadda muka sani babu abin tsoro a cikin irin waɗannan alhamdulillah zamani ne an ci gaba za ka ga mace ta haihuwa biyar ma duk ana cire ɗan ne ni ina gani abin da zan gaya wannan bayan Allah na farko ta kwantar da hankalinta gaskiya ba abu ne na tada hankali ba tunda alhamdulillah yanzu an ci gaba za ka tadda mace ta haihu fiye ma da biyar ɗan duk cire ɗan ake yi ba haihuwa take ta yadda aka saba ba saboda haka babu bukatar ta tada hankali ko ta abin nan addu'a za ta yi kamar yadda ta faɗa ta roƙi Allah ta'ala ya sa halimata mafi alkhairin abin da za ta samu lafiya ko ta hanyar haihuwa ta al'ada ko kuma ta hanyar cire ɗan kowane fata dai ta samu lafiya shine ta rubu da wannan Allah ya raba ta da shi lafiya lau kuma ya yi mata albarka wannan shine saboda haka ba wata addu'a za ta keɓance a ce irin addu'a kaza gaskiya abin da ya kamata gaskiya shine mace a wannan yanayi ta sani domin yana daga cikin muhimmancin sanin ladubban addu'a da sanin yanayin da addu'a take karbuwa wannan su ne muhimman abubuwa na farko dai ta san ladubban addu'a abin da nake nufi lokuta masu tsada da ya kamata ta roƙi Allah Allah ya amsa mata mun san lokutan kafin fitowa alfajir misali a sahar kenan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake saukowa ila sama'id dunya kuma yake tambayar bayi akwai mai bukata ya amsa mata sai addu'a wannan lokaci lokacin tsakiyar in limami juma'a yana yayi huduba kafin ya azin nan ko bayan la'asar ranar juma'a lokacin karban addu'a da dai lokutan karban addu'a suna nan da yawa na ɗaya kenan na biyu ladubban yin addu'a din kanta kaskantar da kai da nuna bukatuwa ita fa a yanayinta ma ai yanayi ne na karɓar addu'a domin daga cikin wanda Allah ke karɓa musu addu'a akwai ne al-muttar amman yujibu al-muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a kaga a wannan ayar an nuna daga cikin wanda ake karɓar addu'a su akwai wa wanda yake cikin halin istirar halin damuwa halin kunci ita ko tana cikin wannan yanayi dan mace ta zo haihuwa kaga lokacin ma gaba ce ta karɓa addu'a so ba wani damuwar ta da ta da hankali ya kamata a yanayin da take ciki mabukaciya ce zuwa ga rahmar Allah Allah zai karɓi addu'a ta kwantar da hankali kiyaye waɗannan lokutan addu'a sannan yin addu'o'i masura addu'o'i na alqur'ani addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga sunan ahisin muslim ta dauka ba sai har ta haddace ban ba za ta iya ba ta karanta duk lokacin sannan ga kuma azkaru sabahi wal masa wanda lokuta ne da mutum zai addu'a sannan kuma za a karba addu'arsa saboda haka ina gani babu damuwa ka ta tare da hankali ta kiyaye waɗannan Allah zai amsa mata sannan in uwa su yi mata addu'a Allah ta'ala ya sauke ta lafiya da dukkanin matan musulmi Allah ta'ala kuma ya yi musu albarka cikin 'ya'yan da za su haifa mu ne wa Allah ta'ala godiya Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi ya amfanar da mu da ku da abin da muka ji malam yana magana ana dan dariya ba aibi bane amma magana ce ta gaskiya magana ce muhimmiya waɗannan abubuwa su muke so mu rika tattaunawa zamani da ya kamata mu faɗaka mutuna cewa muna buƙatar lalle
mu dawo cikin hayyacinmu, mu yi tunanin waɗannan matsaloli da muke ciki, sannan mu roƙi Allah mu yawaita addu'a. Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na ƙwarai, hali da muke ciki na damuwa mu roƙi Allah, Allah ya yi mana. Allah ta'ala ya musanya mana kunci da aminci, kunci da yalwa, ya musanya mana tsoro da aminci. Mu yawaita addu'a, sannan kuma mu tsaya mu yi aiki. Addu'a kuma da aiki, me aiki shine abin da aka gaya mana. Matasanmu ku tashi ku yi karatu, ku tashi ku yi sana'a, ku tashi ku dage. Sannan ba inda za a yi kamar yadda malamin ya faɗa, ku samu jagoranci sai kun kai matsayin da za ku iya. Allah ta'ala ya shirya mana matasa da mu baki ɗaya. Allah ta'ala ya ba mu dace a rayuwarmu, Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali. Wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum.
Gracias.